Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu ta kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani Sarauniya Fara'a Niyya Nomad FM da Lol FM da kuma tashar mu ta Vio Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da wannan yammaci yau Lahadi 23 ga watan Disamba shekarar 2018 Yusuf Aliyu Harandene tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin ta farko Kalmasi ba mu kanin labarai
to malamin su wata ambaliyar tsunami ta malale wuraren shakatawar bakin ruwa tare da halaka daruruwan mutane a kasar Indonesia an shiga rana ta biyu a jere a yau din nan Lahadi da wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik saboda rikicin kasafin kuɗi sannan wakilin Amurka na musamman a gamayyar yaki da kungiyar ISIS Brad McCall yayi murabus saboda nuna bacin ransa da salon shugaba Trump
kanin labaran kenan kuka saurara idan muka sanduma cikin shirye-shiryen namu za ku ji kokarin rundunar ƴan sandar jihar Imo na amfani da hikima wajen kubutar da wasu da ƴan kungiya suka kama su
inda suka boro wannan mutane suka ce gaskiya kun mun je za mu je mu kubutar da su to akwai matsala tace wa eh za su iya rasa rayuwar su dalilin wannan shi muka yi amfani da wayan tarho GSM sai suka dinga kiran wayan jin wani suka tare to mun ba shi ga wani hali a nan yanzu ba wai muna tsare bane muna nan amma abinda muke ganin ma'aikatan jami'an tsaro suna yi lalle ya kamata ku saki wayannan mutane
a jihar Bauchi kuwa dubban mutane ne aka saka rayukan su cikin halin haƙulai sakamakon sallaman ma'aikatan kananan hukumomi su 103 da aka yi
saboda muna aiki an zo an kore mu ba laifin mu ba a dalilin wannan kora da aka yi saboda haka yanzu mutanen ma daiwa mutane sun sake matayen su saboda haka muka ga ba a yi mana adalci ba gaba dai mu da 103 nan mun yi taro mun dawo PDP sat daga sama har kasa
duk a cikin shirye-shiryen namu na yanzu Muhammad Hafiz Babali zai shigo don ya gabatar mana da shirinsa na idan kwaya ta narke fa amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran wata ambaliyar tsunami ta malale wuraren shakatawar bakin ruwa dake mashigar ruwa ta Sunda a kasar Indonesia da daren jiya Asabar agogon yankin mai magana da yawun hukumar kai daukin gaggawa ta Indonesia Sutopo Nugroho ya ce mutane wajen 222 ne suka mutu baya ga wasu kuma 843 da suka ji raunuka da kuma dai wasu 28 da suka bace ita kuma kungiyar Red Cross shiyar Indonesia cewa ta yi a wata takardar bayani da yiwuwar adadin waɗanda abin ya rutsa da su ya karu yayin da ake ci gaba da tattala alƙaluma barnar ta yi aukuwa ne a yankuna uku wato da kudancin Lampung da ke Sumatra da Seren da kuma Pandeglang na Java wanda ke yammacin Jakarta babban birnin ƙasar waɗanda duk ke wuraren mashigar ta Sunda a cewar Nugroho haka zalika ɗaruruwan gidaje da otel-otel wajen tara da kuma ƙananan jiragen ruwa wajen 350 ne ambaliyar ta lalata a cewar hukumar kai ɗaukin gaggawan ƙasar ta Indonesia an shiga rana ta biyu a jere a yau ɗin nan Lahadi da wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik wannan al'amarin ya shafi rubu'i wato kashi 1/4 na bangaren gwamnatin tarayyar mai kunshe da ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen 100,800 waɗanda fiye da rabin su za su ci gaba da aiki ba tare da ana biyan su ba kafin shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka su sake kokarin cimma jituwa kan kasafin kuɗi wanda ya haddasa wannan rigimar sai bayan Kirsimeti saboda gobe Litini da kuma jibi Laraba duk ranakun hutu ne na tarayya. Bugu da ƙari, Majalisar Dattawan Amurka ba za ta zauna ba har sai ranar Alhamis. Kamar yadda aka sani, musabbabin wannan ja'injar shine batun samar da kuɗi don gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Shugaba Trump na son Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta samar da dala biliyan 5.7 don gina katanga akan iyakar Amurka da ke kudu. Wakilin Amurka na musamman a gamayyar yaƙi da ƙungiyar ISIS Brad McGurk ya yi murabus saboda ya nuna ɓacin ransa da shawarar bazata da shugaba Trump ya yanke ta janye sojojin Amurka daga Siriya. Ma'aikatar harkokin waje ta ce ta bayar da sanarwar jiya Asabar, inda ta ce murabus ɗin na McGurk zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan Disamba. A saƙon imel ɗin da ya rubuta ma ma'aikatan da ke ƙarƙashinsa, McGurk ya ce shawarar da shugaban ƙasa ya yanke tana da girgizarwa kuma ta saba ma tsari. Ta jefa ƙawayenmu na gamayyar yaƙi cikin ruɗu ganin babu wani tanaji da aka yi, amma kuma ba a yi la'akari da sakamakon hakan ba. A martaninsa, shugaba Trump ya rubuta ta kafar Twitter cewa Brad McGurk, wanda ban ma san kowaye ba, shugaba Obama ne ya naɗa shi a shekara ta 2015. Dama zai yi murabus a watan Fabrairu, to amma sai yi murabus dab da lokacin. Neman suna ko? Jabin ɗan jarida ko ko jabin ɗan jarida na ƙoƙarin mai da wannan wani babban al'amari, alhalin ko ba wani abu bane. To kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan sandan Burtaniya sun saki wani mutum da wata mace waɗanda suka kama ranar Juma'a dangane da cilla ‘yan mutsumutsin jirage marasa matuƙa da aka yi a sararin saman filin jirgin saman Gatwick, wanda ya janyo ruɗami a harkokin sufurin jirage na tsawon kwanaki uku. Wata takardar bayani da hukumar ‘yan sandan Sussex ta fitar yau ɗinnan Lahadi ta ce an saki mutane biyun ba tare da wata tuhuma ba, kuma dukkan su biyun na bayar da cikakken haɗin kai ga binciken da ake yi, yanzu haka ba a zargin su. Jiya Asabar, ‘yan sandan suka ce har yanzu ana ci gaba da bincike, kuma za a ci gaba da bankaɗo duk wani jirgi mara matuƙi da aka cilla a sararin saman filin jirgin saman. Dakatar da tashin jirage a filin jirgin sama na biyu a girma a Burtaniya saboda cilla jirage marasa matuƙar ya janyo cikas ga zirga-zirgar jirage, wanda hakan kuma ya shafi dubban matafiya.
Da Ibrahim Kalmas Igarba da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A bangaren rahotannin namu kuwa, za mu fara da birnin tarayya, inda rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanar da cewar ta kama wasu jigajigan ƙungiyar 'yan Boko Haram da yunkurinta da take yi na ganin an yi magance duk ayyukan ta'addanci. Daga shalkwatar rundunar Hassan Maina Kaina ya halarci wannan taron na manema labarai ga abin da ya aiko mana da shi na irin nasara da rundunar ke ƙara samu wajen yaƙi da ta'addanci.
Yayin da ana ci gaba da ƙoƙarin inganta lamuran tsaro a duk faɗin jihar Imo, ita rundunar 'yan sandan jihar ta ce a halin yanzu ta kwato wani mutum da matarsa mazaunan Amurka daga hannun masu garkuwa da mutane. Koya al'amarin ya faru, malan da suki galadanci ne kwamishinan 'yan sandan jihar.
Akwai waɗanda aka yi garkuwa da su tun ranar 17 ga wannan watan na Disamba, amma abin da ya faru babu wanda ya gaya mana ba san me yake faruwa ba. To cikin ikon Allah, cikin nasara, sai masu bamu bayanai na ɓoye sai kodan suka zo mana da bayanin cewa an ga waɗansu mutane suna ta kashe dalar Amurka a wani hotel da ake ce mata Nick Hotel a cikin garin Ware, suna nan suna ta kashe kuɗaɗe na Amurka. Dalilin wannan sai muka je sai muka kama mutum biyar. Bayan mun kama waɗannan mutum biyar, to kuma cikin ikon Allah guda uku daga cikin su akwai wanda ake kira Geoffrey akwai wanda ake kira Richard da kuma wanda ake kira Chijoke sai suka yi mana bayani cewa gaskiyar magana sun yi garkuwa da wadansu mutane guda uku wanda suka zo daga Lagos ko mutanen Amurka ne a wannan sanadiya ne suka samu wannan dala ta Amurka to suna ina suka ce gaskiyar magana suna can cikin jeji inda suka koyo wayannan mutane to inda suka koyo wayannan mutane suka ce gaskiyar in mun je za mu je mu kubutar da su to akwai matsala ta cewa za su iya rasa rayuwarsu dalilin wannan shi muka yi amfani da wayan tarho GSM sai suka dinga kiran wayancin wanda suke tare to mun ba shi ga wani hali a nan yanzu mu ba wai muna tare bane muna nan amma abinda muke ganin ma'aikatan jami'an tsaro suna yi lalle ya kamata ku zake wayannan mutane in mu zake su ba to duk abin da ya faru da ku ku ka jo mu kam mun yi ta kanmu dalilin wannan wayancin wanda suke da su a dajin wato Ebema Ohaji wani wuri da ake kira Awara sai Allah ya sa suka yadda da wannan magana wannan suka yi ta musu bayani suka yi ta musu bayani har suka yadda to shikenan sai suka ce to za mu zake su daidai wuri kaza kace ya kamata domin an matsa mutanen daga America suke abinda muka samu ya ishe mu mu yi kokari mu maza maza mu sake su su bar wurin mu kada mu jawo kanmu to nan su ne to ana cikin wannan suka zage sai shi shugaban wato Dr. Geoffrey na Federal SAS namu kai yana tare da wannan masu musu bayani sai ya tafi cikin jejin to yana nan bai dawo ba sai yau safiyar yau Allah ya taimake shi ana ta bincika cikin jejin sai ga wannan mutane guda uku an gan su da aka tambaye su wannan mutane guda uku a ciki da akwai wata mata da ake kiranta Joy ita ce matar shi Emmanuel da kuma dan uwansa Stephen sunan ubansu Ufo Madu kuma dai mutanen nan garin ne ita Joy ta baro garin New York daga America 7 ga watan December ta bi Kenya Airways to Nigeria 8 ga wata shi ko mijin ya baro New York 10 ga watan December ya zo 11 ga watan December wato Lagos daga nan suka haɗe da shi Stephen da yake mazaunin Lagos dan uwansa ne sai suka kamo hanya kuma suka zo Uwe 17 ga watan suka zo lafiya lau suna kan hanyarsu na zuwa Villa Garden Hotel daidai kusa da Concord Hotel wurin 7 na dare na 17 ga wata kurin sai waɗansu mutane suka tare su da mota da kuma kayan sojoji a jikinsu sai suka fito da su suka kama su suka canza mota suka tafi da su cikin ikon Allah wannan bayanin da mutane suka karfafe mu da su wanda shi muke ga mutane ko da shi ta karfafe mu da shi gashi nan ya yi tasiri mutane an ga suna ta kashe dalolin America su kuma ba an America ba ba kuma aiki suke a inda ake samun dala America ba kaga sai ya jawo aka gaya mana dalilin wannan aka kama su su kuma wancan babu wanda ya san sun zo gari ban tana a zo a kawo insan da kara su ban ma san an kama su ba
yanzu wani hali suke ciki
duk gaba ɗayan su an same su lafiya kuma sun zo suna nan mun haɗa sai yanzu da yan uwansa su an sake su komai lafiya lau ba matsala bayan kuma su da Richard da Chijoke da Geoffrey su uku za mu kai su kotu in Allah ya so ya yarda za a gurfan da shugaban kuliya
daga ƙarshe dai kwamishinan ya yi kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da ba da goyon baya a yunkurin murƙushe miyagun laifuka da kuma tabbatar da zaman lafiya a jihar baki ɗaya yanzu kusan sau biyar kenan a tsawon watanni biyu 'yan sanda a jihar Imo suka danke masu satar mutane da niyyar karɓar kuɗin fansa Alphonsus Okorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
To ba sauraro sai muna aikin gafara wannan rahoto na Alphonsus Ekoro Igwe kenan daga jihar Imo a yanzu kuma za mu kawo muku rahoton Hassan Maina Kaina daga babbar shalkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya
da yake karin haske a wani taron manema labarai a nan Abuja mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Mashir Jimo yace wannan babban komanda na mayakan Boko Haram mai suna Umar Abdulmalik da aka kama tare da karin wasu mayaka guda 7 shine ya tsara tayar da bama-bamai a unguwar Yanya da Kuje da kenan Abuja a shekara ta 2015 shi din ne kuma ya jagoranci bindige wasu 'yan sanda guda 7 a unguwar Galadimawa da wasu 'yan sanda biyu a Abaji da kuma wani dan sanda guda 1 a Lube duk a cikin wannan shekara a nan Abuja 'yan sandan kazalika sun kara da cewa Umar Abdulmalik shi yayi kitimirmira da ta kai aka fasa gidan yare na Mina a jihar Niger a watan Yunin wannan shekara inda fursunoni 219 suka tsere ciki har da 'yan kungiyar tasa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce Umar Abdulmalik shine ya mallaki wani gidan hada bama-bamai a ƙauyen Gauraka da ke kusa da Suleja sannan ya gaya wa 'yan sandan cewar shi ya jagoranci fashi da makami a bankunan jihohin Edo da Ondo satar mutane da ma kashe-kashe a jihar Kogi To kome wannan babban kamu na komandan Boko Haram ke nufi ga sha'anin tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Muhammad Ai Usman.
To wannan babban kamu Malam Hassan wato babban nasara ce ga gwamnatin Najeriya sannan kuma wato nasara ce ga garuma ga daukacin jama'an Najeriya. Domin idan ka duba zahirin abin da yake faruwa Najeriya ta riga ta shiga wani hali na haula'i game da batun tsaro. Saboda haka wannan ba karamin wato sheda bace ta cewa idan har za a bada dama a tsaya kuma a duba al'amura a yi su kuma yadda ake yin su to a gaskiya kusan matsalar tsaron kanta kace kan za a iya kawo ƙarshen ta. Yan sandan Najeriya a cikin yan sanda da suke a duniya gabaki daya suna daga cikin zirin yan sandan da ake jinjina musu. Saboda haka a hakan dai da dadi ba dadi kusan za a iya wato ainihin wato jinjina ma hukumar yan sanda a irin wannan gagarumin aiki da ta yi. Musamman ka duba da yanzu zuwa yan kwanaki ne kadan da basu kwana 50 ko 60 da wani abu ba za a shiga zabe.
A halin yanzu rundunar yan sandan Najeriya ta ce tana nan ta dukufa don gano tare da kamo sauran mayakan na Boko Haram da ke tare da wannan babban da Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To jinjina ta musamman ga Hassan mai na kaina daga batun na tsaron lafiya sai kuma na inganta rayuwa inda a jihar Bauchi aka saka rayukan jama'a da dama cikin wani hali na haula'i domin kuwa an sallama magidanta daga bakin aiki da hakan ya shafi iyalansu baki daya. Abdulwahab Muhammad ya aiko mu da wannan rahoton.
Ma'aikatan da aka sallama daga bakin aikin suna aiki ne a ƙarƙashin hakimai da kuma daga tai a matsayin masinja, driver da fadawa da kuma akawu. Ga dai yadda na tarar da su a wani ɗakin taro a garin Misau.
Sunana Tela Adamu, ciyaman na korarin ma'aikatan local government. Mun zo mun yi taro ne akan rashin adalcin da aka yi mana mu 300 saboda muna aiki an zo an kore mu ba laifinmu ba. A sanadin wannan kora da aka yi saboda haka yanzu matayen ma da yawa mutane sun sake matayensu. Saboda haka muka ga ba a yi mana adalci ba gaba ɗaya mu 300 nan mun yi taro mun dawo PDP sat daga sama har ƙasa.
Assalamu alaikum, sunana Suleiman Aliyu Babbaji Manga, ni ne sakataren kungiyar ma'aikatan hakimai da aka kora a karamar hukumar Misau. Yau mun zo mun yi taron jaddada mu bayan mu da nuna goyon bayan mu a jam'iyyar PDP mu mutum 300.
Domin sanin yadda batun yake a hukumance, na tuntuɓi shugaban riko na karamar hukumar Misau, Muhammad Lele Suleiman, ga abin da ya ce.
Na takarda appointment din su na dauka aiki na takardan su na sallama ai duk komai da rubuce ne da takarda da komai a rubuce wanda tuba ta yi abu ai da baki ai da sallaman su aka yi ba abin da ake magana shine lokacin an sauke hakimai da daga kai an yi hakimai da daga kai kuma lokacin da aka wayannan wanda suke magana an yi su ne attached to wayannan mutane wanda suke aiki a gidan hakimai da daga kai to hakimai a daki zai tafi ne bar ragaya.
Amma yanzu kai me kake gaya musu?
Kara hakuri, gwamnati tana da niyyar ta sake mai da wayannan daga kai da hakimai saboda dama an yi dauka ne a wancan gwamnatin ba su saka gida ba.
Yanzu ma abin da suke cewa su sun fita daga jam'iyyar APC sun koma PDP saboda rashin adalcin da aka yi musu.
Wannan ka sai dai in an sai su PDP sun sai su amma babu magana rashin adalci.
To sai dai kuma a nasa bayanin kan batun shugaban kwamitin kekiro hakimai da daga tai a majalisar dokokin jihar Bauchi ta wancan lokaci Honorable Bakoji Aliyu Bobo Misau ya yi bayanin samuwar hakiman da daga tai inda ya ce akwai rubutattun bayanai game da ɗauka da kuma sallama ma'aikatan ya buƙaci shugaban ƙaramin hukumar ya bincika zai gansu.
Hakimi ne da su ba mu doka muka yi muka kirkiro musu hakimai yawan su da kuma kowa da inda zai je hakimcin sa.
To yanzu su wayannan da aka dauke su a wani matsayi ne aka dauke su?
Da muka kirkiro suka ba su takardar daukan aiki kowa karamar hukumar da aka turo ya tura bukatun idan hakimi zai bude office mutum nan yake bukata. Sai aka ce kowane hakimi zai dauki mutum za a dauka masa mutane 5 aiki. Su kuma kananan hukumominsu suka kirkiro daman wannan aikin suka turawa ma'aikatan da take kula da su wato local government service commission commission kuma ta ba su approval ta yadda musu su je su dauki wannan mutane a ma'aikata matsayin ma'aikatan karanan hukumomin su
karamar hukumomin su tana cewa ita bata san da wannan tsarin ba ba su da wani takardan daukan aiki sannan kuma ba ma su ne suka ba su wani takardan cewa an dakatar da su daga aiki ba
kuma takardun suna nan da zan tabbatar da cewa ana biyan waɗannan mutane albashi a asusun jihar Bauchi kuma takardun suna nan da zan tabbatar da cewa an dakatar da su so in shi bai sani ba ya kamata ya duba
Luhab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
Gaida Abdul Wahab Muhammad Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 10:20 na safe ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta a wannan makon shirin idan kwaya ta narke fa za mu ji ci gaban tattaunawar da nayi da Dr. Mustafa Munir Mustafa malami a Jami'ar Pittsburgh dake jihar Pennsylvania ta nan kasa Amurka inda na ci gaba da tambayar shi cewa a nan Amurka shin idan mutum ba shi da lafiya zai iya zuwa wajen wani likita da ya sani ya rubuta masa magani a takarda sannan ya je shagon sai da magani ya saya
likitoci suna da damar da za su rubuta magani amma yanzu ana ƙara tsananin dokar kan cewa lallai sai sun duba sun tantance mara lafiyar nan da gaske rashin lafiyar gaske ce kuma su ba da su ba mara lafiya magani na tsawon ƴan kwanaki cip da cip kada su ba da rubuta magani na tsawon lokaci wanda ya wuce dan lokacin da wannan jiya za ta faru in kuma mutum sun ga alamar kamar ko ya ji saukin ciwon ne ko kuma dama ba ciwon bane ya zo ne ya hada zance da magana dan ya samu wannan takarda ta sayan magunguna masu karfi da zai amfani da su ba bisa ka'ida ba to lallai yanzu doka tana ƙara tsanantawa kan cewa lallai ma'aikatan lafiya da masu saida magani da likitoci su yi rahoton wannan ga hukuma kuma kamfanonin da suke saida magani su ma yanzu doka tana dada tsanani a kansu kan cewa duk asibitin ko kuma mai saida maganin da suka kamar ana amfani da shi wajen yada magunguna da ake kiransu opiate masu karfi ba bisa ka'ida ba sun ga cewa yawan maganin da wannan jami'in ko ma'aikacin yake karba ya wuce kima to su ma in ba su yi rahoton shi sun dau mataki ba za a ana daukan matakan hukuma na tara ko kuma a marufa waɗannan kamfanonuwa
Dr. nace kamar wani irin kwayoyi aka fi sha a nan ƙasa Amurka ne
a Amurka suna da a cikin miyagun kwayoyi da ake lissafin su wanda suke da matsala akwai magunguna da ake kiransu opiate wanda su asalin su maganin ciwo ne mai zafi kamar misali idan an yi wa mutum aiki na tiyata wato ko ya yi wani rauni kamar na hatsarin mota ko ya karye za a ba shi na ɗan lokaci wannan magunguna da yawa ana amfani da su ba bisa ka'ida ba wajen maye bayan waɗannan magunguna akwai kuma kwayoyi wanda dama can ba wai na asibiti ba ne ko na neman lafiya kamar na kohodin iblis da ake cewa cocaine ko heroin bayan waɗannan akwai kuma abubuwa da aka saba da su na kayan maye wanda su suna da babbar illa kamar su barasa da taba wiwi da sauransu duk da a yanzu akwai muhawara da ake akan cewa ita wannan taba wiwin wata na ga karfinta bai kai a ba ta hukunci kamar sauran a tsananta mata hukunci kamar sauran magunguna ba amma dai a doka a yanda take a yanzu ta gwamnatin tarayya Amurka wannan tana cin miyagun kwayoyi
to yaya tsarin shi yake wajen saida magani musamman irin maganin tari a nan ƙasa Amurka
to a doka ta ka'ida shine wannan maganin tari da ake magana codeine. Ai codeine abu irin wanda ake amfani da shi a kaman gidan Najeriya, irin waɗannan magunguna ne masu tsananin tsaro da mataki a kansu, wanda ba wanda ya isa ya je ya saya a chemist ko a shagon sai da magunguna ko a asibiti sai likita ya rubuta. Kuma duk likitan da ya rubuta wa mutum ana zuba ido, ana lissafi, kai kanka likita ko kuma ma'aikacin lafiya ana lissafi a shekara mutum nawa ka rubutawa. Idan lambar da ka rubutawa ya wuce ka'idar mutanen da kake gani, to an san fata wata kira masu fasa karin wannan maganin ko kan suna amfani da kai wajen samun magani ba bisa ka'ida ba za ta bance. So na farko dai mutum ba zai je kai tsaye ya saya a shago, sai kana da sai likita ya bada sunan shi da lambar lasisin shi da cewa shi ya amince, kanshi likitan kuma ba zai bada wannan takardarin haka sasakai ba, saboda in har shi ma likitan ya wuce tsarin da aka ajiye masa na aka ga ya wuce kima abin da yake wannan takarda da yake bayarwa, to fa hukuma doka za ta dawo kanshi. Haka kamfanin da yake saidawa su ma aka duba aka ga cewa suna saida wannan magani a fiye da yanda ya kamata. Ai an ce a irin wannan kasashen kana da kiyasin mutum nawa ne suke fama da tari, yara nawa ne a gari, mutum nawa ne suke da tari, mutum nawa ne suke mura. To idan wannan maganin da ka sayar aka ga yana nema ya fi yawan kananan yara da aka sani a gari, to kaga an san kana da matsala. Ko kuma mutum nawa ne suke da karaya suka yi hadari, idan ka saida maganin da masu karaya aka saidawa amma yawan maganin da ka sayar ya ninninka yawan mutanen da suka samu karaya a wannan garin, to kana da matsala. Hukuma za ta zo ta sa ido ta bijibiji ta bi kwakwafin so da wadawa ka saidawa wannan maganin, in baka iya bayani cikakke ba hukuma za ta hauka.
To dakta, yaya irin gidajen da ake kai waɗanda suka ta'ammali da miyagun ƙwayoyi suke a nan ƙasar Amurka?
To a nan akwai asibitoci da kamar harkar lafiya, asibitocin kiwon lafiya na likitan ƙwaƙwalwa, ana kiran su rehabilitation, wato gidaje goje ne da za a cillaci mai matsala irin wannan ta ƙwaƙwalwa a haɗa da likitoci ƙwararru a yi masa magani a cikin mutunci da girmamawa ba tare da an tsangwame su ba har mutum mai lafiya ya kai yanda za a sallai. Wannan a shekarun nan kuma gwamnati tana tsara faɗaɗa yawan waɗannan asibitoci, ana ƙara musu ma'aikata da kayan aiki saboda ƙarin yawan matsaloli da ake samu na miyagun ƙwayoyi.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Mustapha Munir Mustapha, malami a Jami'ar Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ta nan ƙasar Amurka, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Hafiz Muhammad Baballe da wannan shiri nashi, amma kamun mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice.
To a takaicen, wata ambaliyar tsunami ta malale wuraren shakatawar bakin ruwa da ke mashigar ruwa ta Sunda da ke kasar Indonesia da daren jiya Asabar a gogon yankin. Mai magana da yawun hukumar kai daukin gaggawa ta Indonesia Sutopo Nugroho ya ce mutane wajen 222 ne suka mutu. Tsohon shugaban kamfanin motocin Nissan Carlos Ghosn zai ci gaba da zama a tsare har bayan ranar Kirsimeti, saboda a yau din Lahadi wata kotu a Tokyo ta kara masa kwanaki 10 na zama a tsare. An yi shiga rana ta biyu a jere a yau din Lahadi da wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik. Wannan al'amarin ya shafi rubu'i ko 1/4 na bangaren gwamnatin tarayya mai kunshe da mutane da dama.
To masu sauraro, iyaka abinda za mu iya kawo muku kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da kuma wanda ya shirya ya kuma ba da umarni, Bonsa Tufa da injiniyan namu na yanzu Mr. Jonah Comics ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku karasa wani lafiya kuma ku gode lafiya.
Heures sur 24, VOA Afrique.